Assalamu alaikum masu saurare, barkamu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba, ga El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Majalisar dattawa ta amince da amshi ragamar kotun ɗawar ma'aikata CCB da ta aiki da cikawa ta ma'aikata CCT. Dama tuni majalisar wakilai ta amince da amshi hukuncin kotun da ganin shugaban ƙasa gabanin isar muhawarar majalisar dattawa. Korafi daga gwamnonin APC ga shugaba Buhari ne ya gyara garaban mukamai da kuma rashin amsa ta yin kujerar jakada daga Pauline Thailand da Usman Bugaje ya sanya shugaba Buhari umarnin miƙa korafin a rubuce. Nasiru Marmara ɗan APC ne da ke ganin ba sai sun samu mukami ba.
Wallahi mun yi shugaban ƙasa ya hau, mun san adali ne ya kawo gyaran da ake ata kasa amma ba dan abawo mukabi ba.
Yan kungiyar abokan Buhari sun yi taron maraba ga uwar gidan shugaban Aisha Buhari da nuna shawarin da ta bayar na kan hanya. Ga jagoran kungiyar Sani Halliru Maiwa.
Za ta iya cewa ba ta yadda da wani policy ba, shi kuma yace ban yadda da abin da yake nufi, hukuma ba fada bane. Ai su tsakanin su babu fada. Da ake tambayar su a Germany ma me yace? A fuskar sa ma kun ga dariya yake yi, ba wani abu bane gaba daya.
Kan majalisar wakilai ya rubuga neman hurumin karbo bashi na dala biliyan 30 da shugaba Buhari ya mika dan cike gibin kasafin kuɗi. Nasiru da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Haka fa, to yanzu za mu shiga zauren jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne Sheikh Usman Abubakar Baban Tini, babban limamin masallacin Juma'a na matatar man Kaduna, da Fasto Musa Muhammad da shi ma ke Kaduna. Ga Sheikh Baban Tini.
To, bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana kamar yadda ake kira Sheikh Usman Abubakar Baban Tini, babban limami masallacin Juma'a na matatan mai na Kaduna, kuma shugaban majalisar limamai da malamai ta jihar Kaduna. Wato alal hakika muhimman abubuwa da suka dami al'umma a wannan ƙasa suna da yawa. Za mu fara da na farko, wato ainihin kuncin rayuwa da al'umma suka shiga a Najeriya. Wannan kuncin rayuwa da suka shiga a Najeriya, idan muka dube shi ta fuskar addinin Musulunci, wato kai tsaye sai mu kaddara shi daga cewa Allah tabaraka wata'ala ya kaddaro shi. To amma komi yana da sababi. Na ɗaya, wannan kuncin rayuwa da aka shiga, wato alal haƙiƙa dama dole ne ita wannan gwamnati wadda kake ci a yanzu ta General Muhammad Buhari, dole ne ta sami kanta a cikin irin wannan. Domin kuncin rayuwar da aka fara, aka shiga ciki, ya faru ne tun daga ita waccan tsohuwar gwamnati, a inda aka yi facaka da dukiyoyin al'umma, aka karkashe dukiyoyi ta hanyoyin da su dace ba da makamantan irin waɗannan. Sai ya zamto lokacin da ake buƙatan a farfaɗo ko kuma a yi aiki gaba ɗaya, sai ya zamto sakamakon wancan murnar da aka yi ya jawo mutanen ƙasar nan sun faɗa cikin wannan tsanani. Misali, wato sau da yawan gaske mutum yakan sha magani ko ya sha guba, to sai ya zanto guban nan da ya sha da wuyan gaske, wato kai tsaye ya yi aiki, sai ka ga ya yi aiki daga baya. Wannan kunci da aka samu na rayuwa ya faro ne tun daga kwancan lokaci, dalili na ɗaya kenan. Dalili na biyu kuma, sai muka zo muka sake samun kanmu a mummunan matsayin da duniyar nan gaba ɗaya ba ta taɓa shiga ciki ba, dangane da ainihin faɗin farashin man fetur a duniya. Domin an siyar da man fetur ganga guda a kan $120, yau sai ya dawo ƙasa da naira 30. To idan ya zama haka, wato irin haɗarin da aka samu da kuma irin kuncin da aka samu ya zama ya yi tsanani kwari da gaske. Domin a nan, in aka lura da wannan, za a ga cewa ƙasashe mabambanta wadda duk suka dogara da man fetur, to sun shiga cikin irin wannan kunci. Bari mu ɗauki misalin Saudi Arabia. Saudi Arabia ita ce ƙasa wacce take kusan a ce tana da albarkan man fetur wanda yake mai yawa, kuma yawan jama'arta ba su kai yawan mutanen da ke Najeriya ba. Sannan kuma suna da gwamnatoci wanda suke tsayawa suna kulawa, amma duk da kulawansu da tattalin arzikin ƙasansu, sun kai matsayin da suka fata cikin kunci wadda ya sanya dole suna rarrage waɗansu abubuwa, musamman kamar yadda suka ɗauki maido da biyan albashi ta watan kalenda na Bature maimakon biyan albashi ta lissafin watan Hijira, wanda wannan ba ƙanƙanin al'amari ba ne wanda yake zai ba da mamaki kwarai. Wanda ƙasar Saudi Arabia nan ita ce cikin iyakan ƙoƙari ta ga ta tabbatar da wancan kalenda, amma ta komo ta ga ya kamata ta ɗauki wannan ta fuskan biyan albashi, amma ba ta fuskan harkokin al'umma ba. wannan ya nuna cewa lallai dukkan kasashen duniya sun fada cikin wannan tsanani kuma sun fada cikin wannan kunci saboda waɗannan mu a wajenmu nan mu saboda dalilai guda jinan da muka ambata
shi ma Fasto Musa ya ce wajibi ne ƴan Najeriya su bada Buhari haɗin kai muddin suna son yayi nasara
duk da taimakawa mu ne Buhari zai yi nasara idan ba taimakawa mu gaskiya ba zai yi nasara ba Buhari dole ne ya sa ido dole idan shi ya bude ya ga irin shugabannin da yasa ya ji irin labarai ya ji irin rahotannin da ake kawo akan su wanda bai yi da kyau da wuri-wuri ya tabbatar mashi cewa ba ka yi da kyau ga abin da mutane suke magana a game da kai ka canza in bai canza ba sai a canza wani a kawo wanda zai yi ma jama'a aiki zai musu aiki ku gyara naku halaye manya domin ƙasar nan ta yi canji ana firmikiya ana zumunci da juna ana neman abinci wasu ƴan arewa su je kudu ƴan kudu su yi arewa ƴan gabas su yi yamma ƴan yamma su yi gabas to ana nan a firmike da ma'aikatanmu da sojojinmu da dukkan ana nan a firmike ana nan a caccakuɗi a matsayin ka ma'aikaci ai kana yin aiki a ƙasa Najeriya ba a ƙabilarka ba ba a ƙasarka ba a ƙasarmu gabaki ɗaya ko ina naka ya kamata shugabanni police ya san haka sojoji su san haka da sauran security zan kira da shugabanni na police ku ji tsoron ubangiji to babban abin da muke so ya kawo a zo a ga dan uwa yana cikin prison ɗan uwa su zo da taimakon da za su ba shi taimakon rayuwa sai ku an she kuna ci kuna kaiwa gidajen kuna ba ƴaƴanku haka police abubuwan da muke yi haka in ba ku gyara ba haka za a yi gyara da ku ƴaƴanku za su koma su ne ake wa cin kashin da kuke yi mai ƴan uwanku haka soja ina kira gare ku da babban murya ƴan uwa duk da muke Najeriya a taru a yi ta adalci mu sa kauna a zukatan mu da ƙarshe ina so in saki kira da general yanda ubangiji ya taimake ka ya kuma sa kaunarka ko soyayyarka ya baka tagomashi da farin jini da dukkan al'ummar Najeriya aikin da kake da yake akan ka babban aiki ne wanda yake baccin ka ma ya zama addu'a zaman ka a addu'a in ba tare da addu'a ba ina gaya maka akwai masu makeci za su yi maka zagon ƙasa su burma ka a cikin mulkinka amma ubangiji ba zai bari ba ina fatan alheri akan abin da kun kai kun ka bada aron kunnun ku kuka saurara da fatan ubangiji zai sa ku yi aiki da shi salamu alaikum
haka to nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana